أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنهم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المأمول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم قبل جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله من أقول ما الله تبارك وتعالى بإبامه فلا وبنشي قبل ونن كراته لتفسير القرآن من تركي منافاتا الله يمن موافق على بالنظام كرنتا الله يمن موافق على بالنظام سورارا الله يسا بالنظام كرنتا سورارا وإزمو سنجي يسيرا قريم الدنيا للآخرة. الفرم سيدنا مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يومنا هدو قوتنا رمضان إجرم أيكي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هدو دهري هدو ده أربعين ده هدو وان دي ده أشرين ده شدا قوتنا أكو ميلاديير النبي إيسا عليه السلام هدو بيو ده أشرين ده هدو. Muna dai cikin wannan sura ta suratul Luqman. A jiya mun faro tafsirin wannan aya sai zama lokaci bai bayar ba a fassara ta zuwa ƙarshen ta saboda haka aka ji alarma ya sake maimaito farkon wannan aya wadda farkon ta yake faɗa ya ayyuhan nasu ya ku mutane. Gajiya yadda aka gabatar Abdullahi ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما يأتي خطاب واتا لأهل مكة وأن الخطاب يا أيها يا قوة أندا يا قوة متاني يا أيها الناس أتي خطاب لأهل مكة واتا وأن الخطاب يتا متانا مكة. الله تبارك وتعالى يأتي اتقوا ربكم وجدوا ربكم جنك تبارك وتعالى دبنكم رنينسا أتكين أبن دي أمرني دهنوا gabarin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. Wannan shine haqiqatut taqwa. Haqiqatut taqwa imtithalul amri wajtinabun nahyi fi adh-dhahiri wal batini min haythu yarda la min haythu tarda. Abinda ake ce mu tsoron Allah, Allah ya ce kai kai, ya ce kabari kabari, manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace kai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kabari kabari shine sadaka umurnin Allah da hanuwa gaban abinda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hana zahiri da batini domin ko mutun ya aikata umurnin Allah zahiran amma zuciyarsa bata karbi wannan umurnin ba to bai zama takwa ba ko kuma ya hanu gabarin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana zahiran amma zuciyarsa bata hanu ba to har yanzu bai hanu ba batinan don haka hakikatu takwa sai an hada wannan abubuwa guda biyu zahiran wa batinan kuma yadda Allah yake so ko yayi daidai da yadda kake so ko bai daidai da yadda kake so ba to wannan shine hakikalin takwa shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku mutane ma'ana ahli makka ittaqu rabbakum kuji tsoron ubangijinku sai aka kawo rabbakum ya karantar da wanda aka ce kuji tsoron sa fa shine fa halice sai aka kawo rabbu domin rabbu mai samarwa in ya samar kuma ya samar da dukkan abin da ita rayuwar ke bukata da Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da mu rabbu ne dukkan abin da rayuwarmu ke bukata tun daga numfashi wanda za mu shaka in mun zo duniya Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mai bamu kaga rabbu kenan sannan bayan haka nan tun kafin mu zo duniya duk abin da za mu bukata a duniyar sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya samu mana da shi sawa'an wanda ke laƙe ne ga rayuwarmu kamar in mutum ya zo zai buƙaci ido domin da shi zai rayu da shi zai gani da shi zai mu'amala Allah ya tanada mana da ido tun muna ciki sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da watan ji domin da ji ne za a rayu da ji ne za a rayu sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya samar da ji sannan ya samar da ɗanɗano domin da ɗanɗano za a rayu Allah tabaraka wa ta'ala samar da shi sannan ya samar da dukkan abin da zamu bukata sannan abin da in mun zo duniyar kaga wannan da su muka shi yana karantar da rabbu mai renon bayi to shine sai aka kawo abin da duk mai hankali maza-maza tunanin shi zai dawo cewa lalle wanda aka ce ji tsoron nan nashi ya cancanci ji tsoron sa domin me domin shi ya samar da shi kuma shine mai renon shi daka Allah tabaraka wa ta'ala ce taqu rabbakum waqshaw yawman la yajzi walidun an waladihi haka na ma ku ji tsoron zuwan wani yini shi zuwan yinin nan sai aka kawo shi na kira wani irin yini waqshaw ku ji tsoron yawman zuwan wani yini ma'ana na kira ce ta ta'zimi da bayanin ahwal yawmul qiyamah bayani akan tsoro da tashin hankali ran tashin gaba sai Allah ta'ala ya kawo shi na kira ji tsoron zuwan wani yini wanda Allah tabaraka wa ta'ala kadai ya san abin da ke cikin yinin la yajzi walidun an waladihi wanda shi yinin nan daga cikin tsoronsa daga cikin abubuwan da yini ya tanada watan walidun mahaifi duk tausan mahaifi ga da la yajzi bai biya an waladihi ga ɗansa shay'an komai ana kaddara shay'an komai a nan saboda mi saboda wala mauludun huwa jazin an waladihi shay'a da haka sai aka ce shay'an din ne ita ce duk mai aiki gare su gaba ke da mahaifi duk halalarsa tausan shi da jin kai watan gare shi ba zai wadatar ba ga ɗansa shay'an komai ma'ana da za a koro ɗan ana bin shi bashin wani abu ranar tashin alƙiyama diyya da uban yake son shi ba zai iya biya mishi ba zai iya biya mishi ba ba zai iya fansar shi da komai ba da za a dunkule duniya da abin da ke cikinta a ce tashi ce ya bayar ya fanshe shi ba zai bayar ba kuma ko ya bayar ba za a amsa ba don haka la yajzi ba zai iya bada fansa ba ba zai iya biya ma ɗansa watan wani alhaki da ake bin shi ba tsakanin shi da Allah ne ko tsakanin shi da bayin Allah ne domin me domin ta kan shi yake ba ta ɗan shi yake ba ta kan shi yake haka na wala mauludun huwa jarin an waladihi shay'a haka na ma mauludun watan abin haihuwa shi ne ɗan huwa jazin shi ma ba mai sakawa bane ba mai biya bane an walidihi wancan shine walidun an waladi nan kuma mauludun an walidi watan ba zai biya shay'an komai ba an walidihi ga mahaifinshi dibi irin watan biyayyar da ga mahaifinshi dibi irin tausan da ga mahaifinshi dibi irin jin kan da ga mahaifinshi amma tashin hankali ranar tashin alkiyama bai bayar ba cewa da ya biya ma mahaifinshi wani bashi da ake bin shi aka ce watan wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a daga ittaku yawmal qiyama ku ji tsoron ranar tashin alkiyama idza kana yawmul qiyama idan ranar tashin alkiyama ya zo tatil ummu ila walidil walad uwa za ta zo wajen da dan ta san abin da ta yi mata ta ce ya bunayya ya kai dana ka san matsayina wajen ka ba sai an maka bayani ba amma dai zan ma bi ta saboda ina da bukata da kai a yau ka san matsayina a wajen ka na zanna ka zauna cikin cikina ka zauna cikin cikina nan ne wurin baccinka nan ne kake rayuwa nan ne kake komai da hanta ta kake ta da kai da hanta ta ma'ana da abin da kayan cikina kake ta da kai sune matashinka a cikin cikina lokacin da kake cikin cikina wata tara ka zauna cikin cikina sannan aka haife ka nono na kake sha baka cin komai sai nono na nan ne abincinka nan ne abin shanka nan ne komai naka sannan kai man fitsari in dauka kai man kaza in dauka na ci gaba da wahala da kai har ka zan mutum saboda haka yau ina da bukata da kai ina da bukata wajen ka haka na ɗaya nake nema ka bani in cika in tafi aljanna kaji ma yake da mai fiye yake madanta amma menene dan yake cewa dan zai ce ya umma ya mahaifiyata wannan rana tashin hankalinta ya kai tashin hankali don haka yau ta kaina nake yi ba maganar ta wani nake yi ba ta kaina nake yi ba maganar ta wani nake yi ba saboda haka mahaifiyata kuma wato ba tare da biyan bukatar ta ba daga wajen danta wanda ta wahala da shi tun tana dauke da shi a ciki da haka mahaifi shi ma haka zai ce shi ma dan zai taho wajen mahaifa ya ce ni ne mai muku biyayya ni ne mai muku kaza ni ne mai muku kaza ni ne mai muku kaza don haka yau ina da bukata wajen ku ya baba ina bukata hasana daya wanda za ta ketar da ni in shiga aljanna su ce ya da ya dan mu wato mun san duk abin da kai mana a duniya lallai kai mana kaza kai mana kaza amma yau wallahi takan mu muke yi saboda haka watan kowa ta kan shi yake yi a ran tashin kiyama to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake bayanin ahwal tashin hankali na ran tashin kiyama shehu radiyallahu ta'ala yace wa hadha fi haqqil kuffari amma fa wannan a haƙin kafirai ne ba haƙin masu imani ba a haƙin masu imani kam ai ba da ba wanda ya salla yayi azumi yayi zakka yayi haji yayi sauran ibadu dan da ma ba mukallafi ba ya mutu yana dan jariri zai shiga da iyayen shi aljanna zai amfanar da iyayensa jirajirai waɗanda suka mutu watan za su shiga da iyayen su aljanna ma'ana za su yi sanadiyyar shiga iyayen su aljanna wanda ya zo a hadisi za su zo suna tsalle suna fadawa a mizani an auna awan nauyi ma'ana mizani na iyaye amma ya kasa dan auna ya kasa abinda zai kai shi aljanna ya kasa to daga nan ne jirajirai sune jarirai za su rika tsalle suna fadawa a cikin watan shi mizanin suna kara mishi nauyi domin iyayensu su samu tserewa zuwa aljanna ma'ana su samu tsira zuwa aljanna to kaga ƴaƴan musulmi sun amfanar da su kenan dan haka akwai ƴaƴan da za a watan shigar da su aljanna su ce ina za a ce su shiga aljanna su ce saboda su ko da suka mutu watan ba su balaga ba ba zan mukallafai ba waɗanda za a rubuta musu laifuka dan haka sai a ce su shiga aljanna su ce a'a su sai sun ga iyayensu
sai sun ga makoman iyayensu sannan su shiga aljanna. Dan haka ta sanadiyar su Allah ta'ala zai shigar da iyayen nasu. Ka ganan da ya amfani uba, haka na ma iyayen ma akwai inda za su amfani ƴaƴa waɗanda za su zo a cikin aljanna. An shiga aljanna ba, amma iyaye su ce ƴaƴa, iyaye su ce ba su ga ƴaƴansu ba. Aka ce su ma suna cikin aljannan, amma matsayinsu bai kai ku zanna wuri ɗaya da su ba. Matsayinsu bai kai ku zanna wuri ɗaya da su ba. Sai uba ya ce, to ai aikin da ya kawo ni nan, ko da nake yi ina yin shi ne ni da zuriyata. Allah ta'ala ya ce, kana yi kai da zuriyarka, to shikenan a ɗauko zuriyar tashi sai a haɗa shi da su duk inda yake a cikin aljanna fa. Amma aikin su bai kai na su zanna tare da iyayensu ba aljanna. Amma watan iyayen sun ce ai lokacin da suke aikin suna yi ne watan a madadinsu da ƴaƴansu. To sai Allah ta'ala ya shigar da ƴaƴan inda iyayen suke. Kaga iyaye ƴaƴa, iyaye sun amfana da ƴaƴa kamar yadda ƴaƴan sun amfana da iyaye. Don haka aka ce wancan zance fi haƙƙil kuffari, amma fi haƙƙil muslimina fayanfa'u ba'dhuhum ba'dha. Sashen su zai rika zai amfani sashi, ƴaƴan za su amfani iyaye, iyayen ma za su amfani ƴaƴa, iyayen za su amfani ƴaƴa. Inna wa'adallahi haqqun, inna wa'adallahi, sani dai alƙawarin Ubangiji tabaraka wa ta'ala bil ba'fi, cewa in an mutu za a tashi haqqun, wannan tabbatacce gaskiya ce. Ma'ana abinda bai tashi shine haqqu. Shi haqqu a larabci musamman alqur'ani yana zuwa da ma'anoni da yawa. Yana zuwa haqqu dhalika bi anna Allah huwa al-haqqu, dhalika bi anna Allah huwa al-haqqu. Kaga Allah tabaraka wa ta'ala shine al-haqqu, sannan kuma magana ta gaskiya ita ma al-haqqu ce. A addinin musulunci ma al-haqqu ne. Magana ta gaskiya kishi ya ƙarya ita ma al-haqqu ce. Manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama al-haqqu ne. Duk waɗannan abubuwa watan sun zo a cikin alqur'ani, Allahu al-haqqu, as-sidqu al-haqqu, ar-rasulu al-haqqu, al-islamu al-haqqu, al-qur'anu al-haqqu, al-qur'ani ma al-haqqu ne. To nan yace inna wa'adallahi, sani dai alqawlu ubangiji tabaraka wa ta'ala bil ba'thi, cewa in an mutu za a tashi haqqun, wannan matabbaci ne babu canzawa ko kadan. Fala tagurrannakum al-hayatud dunya wala yagurrannakum billahi al-ghurur. Allah tabaraka wa ta'ala yace saboda haka, fa bi sababi dalika, fadin sababiyya ce. To tunda in an mutu lalle za a tashi, za a yi tashin al-qiyama, za a yi hisabi. To wanda al-qiyama ke gaban shi, wanda hisabi ke jiran shi, ba bai dace da shantakewa ba, bai dace da ruduwa da duniya ba. Don haka Allah ta'ala sai ya kawo fassababi ya ce, fa bi sababi dhalika la tagurrannakum al-hayatud dunya, rayuwar nan ta duniya, la tagurrannakum, kada ta rude ku al-islami, gaban musulunci. Ku ga kuna rayuwa a duniya, kuna wakitawa a cikin wadata, kuna wakitawa da lafiya, kuna wakitawa cikin abin da kuke bukata na rayuwarku. Ku ɗauka rayuwar mai dorewa ce, a'a, har ita ce za ta ruɗe ku. Kuna ganin dawwama za a yi, kuna ganin babu alkiyama, kuna ganin babu hisabi. Don haka Allah ta'ala ce hisabi gaskiya ne, tashi bayan mutuwa gaskiya ne. Don haka fala tagurrannakum al-hayatud dunya, kada rayuwar duniya ta ruɗe ku gaban musulunci. Kuma wala yagurrannakum billahi al-gharur, al-gharur wanda ya kware wajen rudi shine shaitan. Ya zuga mutum ya raba shi da Allah da ya halicce shi, ya rude shi da abin banza wanda yake mai karewa. Don haka aka kira shi al-gharur, wanda ya kware a wajen rudin bayin Allah. Don haka Allah ta'ala ce, to wala yagurrannakum, kada ku saki wannan shaitan iblis alayhi la'natullahi, wala yagurrannakum billahi, kada ya rudar da ku billahi watan da Allah tabaraka wa ta'ala. Hakuri cewa duk kafircin mai kafirci Allah sai ya dale shi, ya jinkirta mashi, ya ce to wannan jinkirtawar katta rude ku billahi watan da Allah fi ilmihi wa imhalihi. Haƙurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala aitaiwa Allah yadda aka ga dama, to ƙyalewarsa jinkirtawarsa kada ya rude ku, kada shedan ya rude ku da wannan jinkirtawar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake muku baya watan damuku da azaba da zarun kun yi. In wala gurrannakum billahi al-gharur, innallaha indahu ilmus sa'a. Innallaha tabaraka wa ta'ala, haqiqa Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ilmus sa'a, ilimin tashin al-qiyama indahu yana wajen Ubangiji. Kaga nan an yi maganan watan inna wa'dallahi haqqun, alƙawalin Ubangiji tabaraka wa ta'ala nan ya mutu za a tashi gaskiya. To a daidai wannan gaba kafirai suna musun wata al-qiyama, kuma daga cikin hujjojin da suke kafawa, to wai in akwai taushe ne, sai suna kafa hujja rashin sanin lokacinta dalili ne na ma babu ta kwata-kwata. Wai ba za a yi tashi al-qiyama ba, inda za a yi tashi al-qiyama a faɗi yaushe ne za a yi. Da aka koyuwar lokacin tashi al-qiyama su a wajen su kafirai dalili ne na cewa ba za a yi tashi al-qiyama din ba. Wannan aya min jumlati ghururihim, yana daga jumlar rudin kafirai fi nafil bafi, a cikin korewar tashi bayan mutuwa. Suna ganin cewa kwata-kwata watan ba ma tashi bayan mutuwa ko kadan. Saboda ne suka ce saboda rashin ayyana lokacinta, rashin ayyana lokacinta watan dalili ne na cewa ma babu ta. Har ma suna cewa watan mata hadal wajibin kuntum sadiqin, wai ana ta cewa za a yi mutu za a tashi, akwai alkiyama alkiyama, shin wai wannan alkawali yaushe ne, in dai da gaske ne in mutu za a tashi, in dai akwai alkiyama yaushe ne wannan alkawalin? Ka ga musu suke yi. Wani wani su ce wa ma yudrika la anna sa'ata qarib, watan waye sanar da kai watan alkiyama watan tana kusa. Allah tabaraka wataala na ba su amsa, yana ba su amsa a cikin musun da suke yi. Wa ma yudrika la anna sa'ata takunu qariba, duka dai wannan musun su ne, in an mutu ba za a tashi ba, kuma babu alkiyama. Amma hujjar su da dalilin su watan babu lokaci. Wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ke tabbatar da alkiyama, sanin lokacinta yana wajen Ubangiji. Ba wai koye lokacinta da Allah ta'ala ya yi ba cewa shi kenan babu alkiyama, a'a. Innallaha indahu ilmus sa'a, innallaha dahir Ubangiji indahu ilmus sa'a, ilimin yaushe ne alkiyama za ta tsayu, indahu ya bawa kansa sani. Wa yunazzilu al-ghaytha, haka nama Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne mai saukar da ruwa daga sama, yaushe zai saukar da shi ya bawa kansa sani. Waqtan nuzulil ghaysi aidan la ya'lamuhu illa Allah, lokacin saukar ruwa babu wanda ya san shi illa Allah sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kajibi wa ya'lamu ma fil arham, Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne masanin abin da ke cikin mahaifar mace, mahaifar mai mahaifar, mahaifar watan ta mutunce ko ta dabba ce, Allah ta'ala shi ne ya san abin da ke cikin mahaifar. A zakaru ɗan kunsa, namiji ne za a haifa ko mace ce za a haifa, fari ne ko baki ne, wanda zai rayu da tsawon rayuwa ne a duniya in ya zo, ko wanda ba zai rayu rayuwa mai tsawo ba ne, a'a, mai ilimi ne ko jahili ne, mai kaza ne ko mai kaza ne. Ya alamu ma fil arham kenan, Allah ta'ala shi yake ku da sanin waɗannan. Da ka yanzu fassarawa yana cewa shi ne yake ku, inna allaha indahu ilmus sa'a, indahu din gabatar da wannan zarafin, an gabatar da shi ne li yufidal hasra, dan ya gwadi hasri, ma'anan hasri an keɓance wannan ilimin ga Allah. Inda hukun shi ne kadai, shi kadai yake ku da sanin waɗannan abubuwan da za a faɗa. Kamar hasri wajen iyyaka na'budu, kai kadai muke bauta mawa, wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke neman taimako. Kaga hikimar gabatar da wannan maf'ulin shi ne li yufidal hasra, shi ma hikimar gabatar da indahu innan indahu ilmus sa'a, domin da an ce watan inna allaha watan ilmus sa'ati indahu, ilimin tashi alkiyama indahu yana gunshi. Wataƙila wani ya yi tunani kuma wa inda ghairihi, yadda yake a wajensa kuma akwai wannan ilimin a wajen waliyinsa sai Allah ta'ala ya ce a'a inda hu ilmunsa a sai dace watan inda hu wajen shi kadai sanin yaushe alkiyama za ta tsayu to ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan da abin da aka jero din nan wai alam ma fil arhami wama tadri nafsun ma za ta taksibu gadan haka na ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ke ku da sanin watan ma tadri nafsun ita rai bata san watan bata yi sani ba ma za ta taksibu gadan me za ta tsururuta gobe aka ce goben ana nufin ko anjima ne ko anjima din tana da hukuncin gobe yanzu mutum bai san in anjima shi ya za ta kasance ba zai aikata abin da zai zama alkhairi gare shi ko sharri alkhairi zai same shi ko sharri zai same shi bai sani ba to haka rai take wannan ya Allah tabaraka wataala ya bawa kansa sanin wannan ma tadri nafsun rai ba ta yi sani ba ko wace iri ma za ta kasibu me za ta tsururuta min khairin aw sharrin na alkhairi ne ko na sharri ne amma wa ya'lamu Allah amma Allah tabaraka wataala ya san wannan وما تدري نفس بأي أرض تموت ونفس رأي ما تدري بتيسني بأي أرض أو تقساتي تموت ألا يره تموت والتع باب رند تسنحك الله تبارك وتعالى يكي قد سني إنا رأي ذات فاتي تموت أما وعلمه الله تعالى الله تبارك وتعالى ياسن إنا ونرن ذات موت إن الله عليم خبير إن الله داهر منجي تبارك وتعالى alimun masani ne duk waɗannan abubuwa da aka ce rai bata san kaza ba rai bata san kaza ba rai bata san kaza ba to shi Allah tabaraka wa ta'ala ya sani masani ne alimun masani ne khabirun kuma mai bada labari ne hadihi mafatihul ghaibi waɗannan sune mafatihul ghaibi allati qala annabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa wa ta'ala ya'lamuha illa Allah babu wanda ya san waɗannan mafatihul ghaibi guda biyar in ba Allah ba shine inna Allah domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a hadisin yace waɗannan sune mafatihul ghaibi guda biyar waɗanda ba wanda ya san sai Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zano abinda ke cikin wannan aya inna Allah indahu ilmu sa'a hayya zuwa ila akhiris sura hayya zuwa ƙarshen wannan sura dan haka wannan aya wadda ita ce ƙarshen suratul Luqman ta hada abubuwa guda biyar waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ne yake ku da sanin su tun daga inna Allah innahu yusaa wa yunzilu al-ghaisa wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun ma za ta taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wanda malaman tafsiri suna cewa dalilin saukar ita wannan aya dalilin saukar wannan aya wani mutum ne daga ahlul badiya mutanen kauye ne sai ya zo wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa inna imraati qibla ya rasulullahi matata fa tana da ciki fa akhbirni ma za ta lidu ba ni labarin me za ta haifa ba ni labarin me za ta haifa wa baladuna mujibun yace kuma kasan mu muna fama da fari fa akhbirni mata andilul ghaib ya rasulullahi ka ba mu labari yaushe za mu samu ruwan sama yana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na san lokacin da aka haife ni domin ya samu tarihi amma ba ni labarin yaushe zan mutu to fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka wadda ke bayanin watan waɗannan abubuwa guda biyar da Allah tabaraka wa ta'ala yake ku da sanin su malaman tafsiri sun kawo wannan hadisi na Bukhari na Abdullah ibn Umar رضي الله تعالى عنهما لك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يأتي من ذا الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأتي مفاتيح الغيب خمس مبودين غيبي وسكتي مبودين وسكتي آآ واتم با مبودي بني آآ تسكو كيني إيدو من مفتح تو مفتح إيدو من مفتح إيدو من أقوي بمبنشي أوجل لاربشي taska da mabudi mabudi shine abinda ake sawa a bude kofa abinda ake sawa a bude abinda yake rufe amma wannan taska ake nufi taska ma'ajiya inda ake aje abu mai tsada abinda yake mai daraja to dan haka sai suna cewa mafatihul ghaibi taskokin ghaibi hamsun watan biyar ne la ya'lamuhunna illa Allah, babu wanda ya san su ba Allah ba. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto wannan abubuwa guda biyar, inna Allah innahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaysa wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimul khabir. Haka ma abin da ke nuni akan ana magana kan tsayuwar tashin al-kiyama ne. To sannan sai Allah ya cika da waɗannan mafatihul ghaibi. Watan ya zo a hadisin sayyidina Umar ibn al-Khattab wanda Bukhari da Muslim sun rawaice shi, wanda ke nuni ke uwar Ubangiji tabaraka wa ta'ala da sanin yaushe al-kiyama za ta tsayu. To wannan hadisin shi ma hadisin Jibril wanda ya zo a cikin surar Dan Adam, ma'ana surar Balarabin ƙauye, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahararren hadisin nan na sayyidina Umar ibn al-Khattab. Yace ba ni labarin musulunci, ba ni labarin imani, ba ni labarin ihsani. Manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin, bayan ya tambaye shi watan tsayuwar tashi al-kiyama, Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya bashi amsa da mal mas'ulu al-habi 'alamin min as-salih. To wannan to sai Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce khamsun la ya'lamuhunna illa Allah. Guda biyar abubuwa guda biyar ba wanda ya san su sai Allah. A nan ɗin ma sai Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karanta inna Allah indahu ilmu sa'a har zuwa ƙarshen wannan aya. Waɗannan su ne gaibuba guda biyar da wannan aya ta ambata. Amma malamai suka ce ai gaibuba na Ubangiji suna da yawa, ba wai waɗannan kaɗai ne gaiboban da Allah tabaraka wa ta'ala yake kwantu da sanin su ba. A'a, ai yanzu da iska zai motsa, Allah ta'ala ya san adadi da ƙwarar shi iskar da ya motsa. In ya motsa ya buskuta zai tayar da ƙura, ƙwarar watan tsakuwa wadda ta tashi saboda sanadin iskar nan. Allah ta'ala ya san adadin ko na wace ƙwayar da iska ya ƙwayar ƙasa wadda iska ya motsa ya sheƙar da ita, Allah ta'ala ya san adadinta. Ta gani shi ma wannan gaibi ne, amma kuma aya ba ta ambace shi ba anan. Don haka akwai abubuwa na gaibuwa da yawa waɗanda watan Allah tabaraka wa ta'ala yake bantu da saninsu. Yau ganye zai faɗo daga sama, ma'ana daga kan bishiya, in ya bushe ya faɗo, Allah ta'ala ya san adadin ganyayen da suka faɗo daga asalinsu. Wannan shi ma Allah ta'ala yake bantu da sanin shi. Kaga shi ma nan aya dubbata ambata ba. Abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yake ni'imta ma bayi na ni'imomi, su ma wannan Allah ta'ala yake bantu da sanin hakikaninsu da adadinsu, kuma shi ma bai ambace shi a wannan ayar ba. Don haka yake cewa watan Allah tabaraka wa ta'ala yana fadin wa in ta'udu ni'mata Allahi la tuhsuha, da za ku zauna ba ku da aiki sai lissafin ni'imomi Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba za ku iya kididdige su ba. Kaga wannan shi ma yana daga abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake bantu da saninsa. Don haka Abdullahi ibn Abbas shi ma yake faɗan waɗannan guda biyar ba wanda ya san su in ba Allah ba. Yace babu wani mala'ika don kusanci, babu wani annabi don kusanci, la ya'lamuha malakul muqarrabun wala nabiyyun mursal. Babu wani mala'ika don kusancinsa da Allah wanda ya san waɗannan abubuwa guda biyar, ko annabi manzo. Don haka duk wanda ya yi da'awar annahu ya'lamu shay'an min hadhihi faqad kafara bil qur'ani li'annahu khalafahu. Duk wanda ya yi da'awar ya san waɗannan abubuwa guda biyar din nan, to haƙiƙa ya kafirce wa abinda alqur'ani yazo da shi, domin yana karo da abinda alqur'ani din yazo da shi. Don haka malamai, wannan gaba ce da ke buƙatar tahriri, tana buƙatar tacewa, domin za a ga kuma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da annabawa sun ba da labarin wasu abubuwa da suke ɓoye, kuma sunansu gaibi. To ya za a yi? Don haka kenan dole sai an tantance cewa sanin gaibi hawa-hawa. Akwai abin da Allah kaɗai yake ƙure sanin shi, babu halitta. In dai halitta, sunanta halitta, mala'ika ko annabi ba su ne ƙoli ba a daraja a wajen Allah. To ko su Allah bai sanar da su wannan abin ba, to wannan gaibin shi ne gaibi na ƙoli, gaibi na ƙoli. In aka yi ƙasa, akwai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓantu da sanin shi, daga ciki kuma ya sanar da wasu zaɓaɓɓun bayansa, kamar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, sai ya keɓantu da sanin wasu abubuwa. kuma Allah ne ya sanar da shi, kuma sunan su gaibi, ko kuma annabawa Allah ta'ala ya sanar da su kuma sunan wa'annan abubuwan gaibi, amma sauran duk wanda ba su ba kuma sun rufu gare shi bai san su ba. Ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana fada, don haka Al-Hafiz Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah watan ya kawo waɗannan abubuwa, yace da yawa akwai watan annabawa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da su abu da yawa, yace summa innal anbiya ya'lamuna kathiran min al-ghaibi bi ta'rifillahi ta'ala iyyahu. Zaka ga da yawa watan annabawa sun san abubuwa da yawa na gaibi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da su. Don haka zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan kuma asira zaka ga ikhbaru sallallahu alaihi wasallam bil ghuyub al-madiya, malaman hadisi malaman sira sun yi babu ba babin bada labarin gaibi. Manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya bada labarin al-ghuyub al-madiya, gaibobin da suka wuce ba wanda ya san su, duk halitta ba wanda ya san asalin waɗannan abubuwa, amma manzo Allah yana bada labarin su, sunan su gaibi, kuma yana bada labarin al-ghuyub gaiboba al-mustaqbala ba su zo ba amma za su zo. Manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana bada labarin su kuma sunan su gaiboba. Dan haka ma zaka ga irin Al-Hafiz Ibn Kathir a cikin mu'jizatun nabi, Al-Hafiz Ibn Kathir yana littafin mu'jizatun nabi ko sahihu mu'jizatun nabi, to ciki yayi babu ba shi ma ikhbaruhu bada labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil ghuyub al madiya, in ya kare yace bada labarin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bil ghuyub al mustaqbala, gaiboban da basu zo ba amma manzo Allah na bada labarin su. Al Hafiz Ibn Kathir ya kawo su ta hadisai ingatattu, kamar hadisin daga ciki bakandamiyar riwayar nan ta hadisi wadda ta kunshi bada labarin gaibi na Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ko ita ce tushe, ita ce asasi, hadisin Sulaiman al-A'mash daga Abi Wa'il daga Huzaifa ibn al-Yaman yake cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, wannan hadisin Bukhari ne da Muslim, abinda yake cewa qama fina Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam maqaman ma taraka ila qiyam as-sa'ati shay'an illa dhakarahu alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tsaya da ya rike mana bayanin lokaci kaza kaza zai faru, lokaci kaza kaza zai faru, lokaci kaza kaza zai faru ila qiyamis sa'a ma taraka shay'an ila qiyamis sa'ati illa dhakarahu. Tun daga nan fa lokacin har alkiyama ta tsayi ba abinda manzo Allah bai mana bayani ba, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya san an yi haka ya sani, wanda bai sani ba kuma bai sani ba. Huzaifa ibn al-Yamani yake cewa da yawa qad kuntu ara shay'a wa qad kuntu nasituhu fa idha ra'aytuhu fa a'rifuhu kama idha ra'a ar-rajulu ar-rajula, yace da yawa nikan ga abu, manzo Allah ya bani labarin zai faru na mance da abu, ina ganin shi sai in tuna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba bani labarin wannan abin zai faru ba, wannan abin zai faru, manzo Allah ya taba bani labari sai in yi kamar mutumin da ka taba sani sai ya tafiya ka dade ba ka taba ganin shi ba, ka san da ka gan shi za ka yi recalling, ma'ana za ka tuna ai akwai sanayya tsakanin da shi. To haka in abu ya faru za mu rika tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wannan abun zai faru, kuma gashi ya faru yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya bada labarin sa. Dan haka malamai sun yi bayanuna kamar shi Al-Hafiz Ibn Kathir a cikin mu'jizatun nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam babi babi yayi ya kawo hadisan da ke bada labari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na bada labarin khawaris, khawaris din nan dai waɗanda suka yi wa addini tawaye, masu kafirta, masu la ilaha illallah, masu kashe musulmi, su iska mutane cikin masallaci su dana bam, su halakar da su gabaki daya, su kafirta mai la ilaha illallah, su yi komi dai waɗanda ake ce ma khawaris, to manzo Allah ya bada labarin za su zo, wannan gaibi ne, kuma hadisin Bukhari ne, hadisin Muslim ne, watan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake bayani yana na Abu Bakari hadisin Zuhru wa Sira, wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya raba ganima yace manzo Allah ya yi adalci, yace manzo Allah ya ji tsoron Allah, yace wannan rabo ba a nufi Allah da shi ba, duk yazo da lafayin nan lafinsa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Umar ya taso zai kashe zulhu wai sira harqusu at-tamimi, manzo Allah ya ce kyale shi kar ka kashe shi. Fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma salatihim, yana da mutane da ke kan aqidar shi, irin aqidar shi za su taho ba su zo ba amma za su. In ɗayan ku ya ga yadda suke sallah zai raina tashi, in ya ga yadda suke azumi zai raina tashi. Manzo Allah ne ya ta bayanin watan ɗabi'unsu da halayensu da sifofinsu, wannan gaibi ne. Don haka Al-Hafiz Ibn Kathir ya kawo wannan hadisi na khawarij da kashe su har da yaƙin da sayyidina Ali zai yi da su, sai da manzo Allah ya ba da labari. Ya ce Ali za ka yaƙe su lokacin da suka tazo suka yi ƙarfi, za ka yaƙe su, za ka kashe su da yawa, amma ɗaya zai tsira. To wannan in ya tsira jijiyar sharri ce, ba abin da zai tare shi sai alƙiyama. Duk manzo Allah ya yi bayanin wannan gaibi ne. Kaji Huzaifa ibn al-Yaman na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar wani abu ba ila qiyamis sa'ati illa dhakarahu, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila. Yini akai ana kurbar fa in lokacin sallah ya sai manzo Allah ya sauko ayi sallah ya sake koma ya ci gaba da kurbar, sai da yayi yini yana bayanin abinda zai zo nan gaba, duk gaibu ba ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gaibobin da ya ba da labari kashe sayyidina Ali ibn Abi Talib. Hadisin Ammar ibn Yasir ne wanda Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaice shi. Imam Ahmad ya kawo shi a cikin Musnad ɗinsa cewa Annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce ashqan nasi rajulaini, bana baka labari ba bi ashqan nasi rajulaini, mafi tsiyata na mutane gabaki daya mutum biyu ne, wanda sauran arziki rashi wata tsiya ta ƙarshe. Na farko dai Uhaymir samu da allazi aqara naqa, Qudaru wanda ya soke tago Annabi Salihu shine mafi tsiyata na farko. Idhin ba aka ashqaha to sannan wadaribuka ya Ali ala hadhihi hatta tabtalla minka hadhihi, yace da wanda zai sare ka a kumatu, mazala sai da ya nuna kumatu. Inda za a sare sayyidina Ali ba, sai da manzo Allah ya faɗi inda za a sare shi, da wanda zai sare shi da yadda sifar jini zai ratato ya jike watan gemun sayyidina Ali sharaf hatta tabtalla min kahabi. Duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kuma haka abin ya faru. Manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga ba da labarin gaibin sa ya ba da labarin watan shahada sayyidina Usman da Affan. Mutane na shigowa ana ba su izini su shigo, ana ba su izini su shigo. Sayyidina Abubakar ya kawo ya Rasulullahi idan lahu wa bashahu bil janna, yi mai izini ya shigo kuma kai mai bishara da aljanna. Sayyidina Umar ya zo shi ma ya ce idan lahu wa bashahu bil janna, yi mai izini ya shigo kai mai bishara da aljanna. To ga Usman ya shigo, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lahu wa bashirhu bil jannati ba'da balwati sibo, yi mai izini ya shigo. Amma bayan ya haɗu da musiba da jarrabawa ta ɗan tawaye har zai yi shahada, duk shi ne fasarar shi. Sannan watan abin da ya same shi sayyidina Usman ya same shi, manzo Allah ya ba da wannan labari na gaibi. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin sayyidina Hassan matakin da zai ɗauka lokacin da zai janye ya bawa Muawiya mulki. Dama ya zama mulkan, to da haka ya sauka ya bashi. To wannan saukar da sayyidina Hassan ya yi ba Muawiya, sai da manzo Allah ya bayyana ta, shi ma gaibi ne. Yace inna ibni hadha sayyidun la'alla Allah yuslihu bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin, ko la'alla Allah yuslihu bihi bayna fi'atayn min al-muslimin wa fi riwayat bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin. Annana wa shugabani Allah, ina fatan Allah zai sasanta jama'a biyu na musulmi masu faɗa da juna bihi da shi, zai zama shi ne watan halli a kan wannan matsala, shi ne janyo sayyidina Hassan ga Muawiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan. Kashe sayyidina Husayn ma, manzo Allah ya ba da labarin kashe sayyidina Husayn. Duka al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir ya kawo shi a cikin Sahihu Mu'jizatin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kashe Ammar ibn Yasir yana daga cikin gaibobin da Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ba da labarin cewa za a kashe ammaru taqtulu ammaran alfi'atu albakiya wata jama'a wadda ba ta kan gaskiya tana kan zalunci ita za ta kashe ammaru mai yasiri saboda haka ammaru mai yasiri yayi rashin lafiya da yayi rashin lafiya sai ya rika suma da yana suma sai wata daga cikin baroransa watan baiwarsa barariyarsa baiwarsa da yayanta sai ta rika kuka to da ya suma din ya farfado haka sai ga ana ta kuka sai ce atakshawna an amuta ala firashi hadha kuna tsoron zan mutu akan shimfida ta wannan yace ko kusa akhbarani habibi rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama annahu taqtulni alfi'atu albaghiya yace ai ba kan gado ko kan shimfida zan mutu ba manzo Allah ya bani labari cewa wata jama'a ce kan zalunci wanda take kan zalunci ita ce za ta kashe ni kaga zan mutu ne a fagen daga don haka Ammar bin Yasirin ya san kashe shi za a yi kuma ga jama'a da za ta kashe shi wannan gaibi ne don haka wata rana da gini ya faɗo wa Ammar bin Yasirin sai aka zo aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ammar bin gini ya faɗo mishi ya rasu manzo Allah ya ce a ko kusa aje a turo shi yana nan ciki da ran shi taqtulu ammaran alfi'atul baghiya ai ba ta gini zai mutu ba a shi kashe shi za a yi wata jama'a ce da ke kan zalunci za ta kashe shi to a takaice dai Ammar bin Yasirin da haka da har fa abin da zai sha na karshe a duniya sai dai manzo Allah ya bashi labari yace nono tsala wanda aka hada shi da ruwa shine abincinka na karshe a duniya kuma haka aka yi Ammar bin Yasirin da aka zo yakin Siffin sai gashi an kawo mai nono a cikin kwanciya sai ya rika murna yana farin ciki aka ce lafiya ce ai na san yau haduwa da masoyi ta yi haduwa da sayyidina rasulullahi ya yi domin manzo Allah ya bani labarin abinda zan sha na karshe a duniya kuma ya ce da ni taqtulu nil fi'atul baghiya to ai na san lokaci ne yayi ka taqaddama ka kutila yana shiga gaba cikin yakin aka kashe shi duk wannan abubuwa ne na gaibo ba waɗanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ba da labarin su amma dukkan su suna daga cikin ilmoma na gaibi na ubangiji tabaraka wata'ala da ya sanar da mu sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haka ba a cewa duk abin da yake boye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shi a'a akwai abin da yake boye manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai cikin abin da Allah ya sanar da sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sannan kuma akwai abin da ya sanar da shi bai sanar da koda annabawa ba kuma akwai abin da ya sanar da annabawan sauran duk wanda suke kasa da su ba su san wannan ba kuma kowanne sunan shi gaibi kowanne sunan shi gaibi da aka shi radiyallahu ta'ala anhu yayi watan maganganu akan wata aljannu da suke zuwa sama su satoji lokacin da aka haifi sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam aka koro su aka hana su zuwa su satoji su zo su ba da labari akan kaza akan kaza akan kaza daga nan ne Allah ta'ala ya yanke wannan saboda haka duk wanda ya gaskata su bayan wannan faqad kadzaba bil wahyi ya ƙaryata da wahyi da kuma ta taqumu sa'atu ilmun la ya'lamuhu illa Allah yaushe alkiyama za ta tsayu ba wanda ya san wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shude bil baqi'i da baqi'a fa wajadahum sai ya same su yahfiruna qabran suna gina kabari sai manzo Allah ya ce liman al qabru qabrin nan nawa ne qalu li rajulin habashiyin ja'a huna wa mata yace ai na wani mutumin habashi ne ya taho nan sai Allah ya yi mutuwar sa anan shine ake masa kabari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah saqahu Allah tabaaraka wa ta'ala ila mahalli dafnihi Allah tabaaraka wa ta'ala ya koro shi zuwa mahallin da zai mutu a rufe shi kullu insanin kowane mutum Allah tabaaraka wa ta'ala ya kaddara kasar da zai mutu ba zai mutu ko ina ba sai ita sai a nan din ko ya rayu a wata kasa to ba zai mutu a can inda ya rayu ba sai inda Allah tabaaraka wa ta'ala ya rubuta ya tabbatar da nan kasar kabarinsa to nan ne zai mutu a rufe shi a nan don haka wani mutum a cikin rundunar annabi Sulaimana shi ma shehu ya kawo wannan yana cikin majalisin annabi Sulaimana sai ga mala'ikan mutuwa ya taho yana kallon shi ya ce wannan wane ne sai ya ce wannan mala'ikan mutuwa ne to shi ne sai ya ce wa annabin Allah annabi Sulaimana don Allah ka umurci iska maza-maza ta dauke ni ta kai ni can kasar Hindu kada ya ganni ya dauke ni. Sai Annabi Sulaiman ya yi masa haka, sai ya dauki iska, sai umurci iska ta dauke shi ta kai shi can kasar Hindu. Sai mala'ikan mutuwa yake yana hira da Annabi Sulaiman ya ce, Allah sarki, yace to ni ina ta mamaki wannan mutum Allah ta'ala ya aiko ni in dauki rayuwarsa amma a kasar Hindu, a kasar Hindu kuma gashi na same shi nan wajenka. Don haka ina mamaki, kuma yanzu ne kaga shi kanshi mala'ika na mamaki da al'amarin Allah. Mala'ika na mamaki da al'amarin Allah, an aike shi ya dauki rayuwar wanda an faɗa mai shakhsiyar shi ainihin wanda za a dauki ran, a ina za a dauki ran nashi, a wani lokaci duk an sanar da shi. Amma kuma ya zo ya same shi nan wajen Annabi Sulaiman a Sham, kuma shi an ce mai a ƙasar Hindu zai dauke shi. Sai ga kaddara ta sa ta dauke shi don ya guje wa mala'ikan mutuwa, ya kai kanshi can inda aka ce mala'ikan mutuwan ya je ya dauke shi. Wannan yana daga cikin ajaibu Allah subhanahu wataala, ababin mamaki na Ubangiji tabaraka wataala. Wannan babu wanda yake buɗe sanin shi watan lokaci ko wurin wafati in ba Allah ba, shi ne rai ba ta san ina za ta mutu ba, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamar lokaci ya yi ko? Saboda haka wannan dai kamar yadda aka sani yana daga cikin gaibuba, tarin gaibuba. Allah ta'ala ya ware waɗannan abubuwa guda biyar waɗanda babu wanda ya san su, babu wanda ya san su in ba Allah ba. Amma abubuwan da ba wanda ya san su sai Allah, ai suna da yawa, suna da yawa, kamar yadda mun karanta a can baya, da dukkan gidaje gaba ɗaya alƙaluma ne, dukkan gulabe gaba ɗaya tawadu ne. Ana rubuta ajaiba malakutillah, ko kuma rubuta ilmillah, ilimin Ubangiji, ma fi ilmillah, abinda ke cikin ilimin Ubangiji tabaraka wataala, waɗannan abubuwa za su kare abinda ke cikin ilimin nan bai kare ba, don wanda baya karewa. Saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke watan masu ban mamaki kwarai da gaske. Lokaci ya yi, za mu tsaya a nan. Muna fatan mun kai ƙarshen wannan sura ta suratu Luqman. Muna fatan Allah ya muna muwafaƙa da abin da muka karanta, Allah ya muna muwafaƙa da abin da muka saurara, Allah ya sa abin da muka karanta da saurara da zai musu naji ya tsira gare mu duniya da lafiya. Alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya, Allah ya ba mu abin da lafiya za ta nema na alkhairi. Alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, Ubangiji Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya, Allah ka zaunar da jihar mu lafiya, Allah ka zaunar da jihohin musulmi lafiya, halin da wannan ƙasa take ciki na tashin hankula, da wannan jiha da sauran jihohi, Ubangiji Allah ya dauke mana, Allah ya ba mu aminci zahirin wa batina, Allah ya Allah ka jaddada mu rahama, Allah ka sa su huta, Allah ka lulluɓe su cikin rahama. Da farko sai jina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mawlid, الخاتم المصرق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.